بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم الخميس شابق رجوات جماد الآخرة هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادي شكرا دبو دير تليه دير قوم شاترا وان دي 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 دا بق رجوات اكتوبر 1998 هدام بعمن تابو منا كراتون وان اللتافي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها للشيخ المحدث العلامة أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله. A inda muke bayani dangane da karatun da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake yi a cikin sallolin dare, to a cikin waɗannan hadisai ne har muka zo kan inda cewa tunda manzon Allah yake sallallahu alaihi wa alihi wasallama bai taba sauke alqur'ani a dare daya ba. To daga nan zaka fahimci waɗancan asarai waɗanda al-Imam an-Nawawi ya kawo a cikin littafin shi al-Azkar. To ɗayan abu biyu a kansu, ko dai waɗannan asarai da ya kawo su ya danganta su ga su Sayyidina Usman ba su inganta ba, ko kuma in har sun inganta to ba za a yi aiki da su ba domin sun saba sunnan manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. Daga cikin waɗannan asarai, in kana da littafin al-Azkar na al-Imam an-Nawawi, za ka ga ya kawo cewa Sayyidina Usman ya taba sauke al-Qur'ani a cikin raka'a daya. To kaga waɗannan asarai a tabbas sun saba wa abinda Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake, dan haka ba shari'a ce wanda yake ainihin zamu bi ba, a sai mu bi abinda Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya aikata. Wannan fa in har ya tabbata, domin Imam an-Nawawi bai kawo isnadi ba, sannan kuma bai yi takhriji ba, bai ce suwa ne suka fitar ba, kuma duk malamai da suke takhrijin al-Azkar sai ga an sun zo har Salim wanda yake Salim ibn Eid al-Hilali ɗaya daga cikin manyan almajiran al-Sheikh al-Mu'addis al-Allamah al-Albani ya yi takhriji da tahqiqi na littafin al-Azkar na Imam an-Nawawi a cikin mujalladi biyu, ya sa mishi sahihul azkar wa da'ifuhu. To amma har shi da ya zo kan waɗannan asarai bai samu isnadin su bane, yaya aka sai ƙetare su yayi, ma'ana ba a samu isnadin su ba. To don haka waɗannan asarai na Usman in har sun inganta daga Usman din cewa tabbas ya sauke al-Qur'ani a raka'a daya, to wannan ba shari'a ce da kai za ka yi aiki da ita ba, sai ka yi aiki da wannan ita ce shari'ar da Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Sayyidina Usman yana da mawaqif irin waɗannan, akwai waɗanda yake akwai tabbacin cewa sun inganta daga gare shi. Misali, a zamanin Sayyidina Usman idan mutum ya yi ainihin wato abin nan matsala ta abin nan ba kazar ba abin nan bulala shan giya, matsalar shan giya bulala 80 Sayyidina Usman yake, haka nan hadisi yazo sahihi cikin sahih al-Bukhari da sauran littafai. Amma a zamanin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da shi da sauran khulafa'u da suka zo bayan shi, ma'ana Abu Bakar da Umar, idan mutun ya sha giya bulala 40 suke mishi. Tudan haka yanzu in mutum ya sha giya bulala 40 ce a kan shi, ku ne masu wa'azin kuka zo sai za ku faɗa sai ku ce wanda ya sha giya ya aikata haramun, in an kama shi ya tabbata kuma za a yi mishi bulala 40. To waccan 80 fa a wani ijtihadi ne Sayyidina Usman ya gani, sai yake ga cewa to tunda suna yawaita shan giya, sai tattaro sahabbai, sai wasu daga cikin sahabbai suka ce to haddi dai mafi girma shine ainihin bulala 100, ma'ana wajen bulala matsakaici kuma shine bulala 80, na ƙarshe kuma shine bulala 10. Duk laifin da wani bawa ya maka daga cikin bayin Allah, idan dai ba abin ya tabo wani daga cikin haddin Allah ba, kakkai mishi bulala fiye da 10. Haka hadisin Bukhari yazo. To in kuwa abu ya shafi ƙarafi yawa wani, to za a yi mishi bulala 80. In abin ya shafi zina ne, za a yi mishi bulala 100. In abin ya shafi shan giya ne, za a yi mishi bulala 40. To da aka zo aka juya wannan matsala, sai aka ga to ga bulala 10, ga 80, ga 100. Dan haka yanzu tunda mashaya giya abin nasu ya kiyesa sauci, to sai Usman sai suka bashi shawara su Abdurrahman bin Auf cewa to annunka 40 din nan ta zama biyu ya zama ainihin 80 to suka lamince akan haka to amma kullun kamar yadda ake son ka fahimta wannan ba sun canza shari'ar da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo da ita bane maslaha ce suka ga ta dace da zamanin su suka aikata to farka ce wannan ita ce shari'a kaje za ka rubuta littafin fiqhu ka ce wanda ya sha giya a yi mishi bulala 80 kai kuskure sai ka ce wanda ya sha giya za a yi mishi bulala 40 haka ce shari'a wancan wata matsala ce sayyidina Usman ya gani dangane da horo jama'a mun fahimci wannan da kyau ko kana son karin bayani kaje ka duba littafin fiqhu sunna mujalladi na biyu babin shan giya za ka karin bayani a takaice kenan insha Allah to haka aka zo aka samu sayyidina Usman dangane da kiran sallah ranar juma'a sayyidina Usman sai ya ƙara kiran sallah guda daya amma a zamanin Annabi sallallahu alaihi wa sallama dai kiran sallah kwaya daya rakake ranar juma'a maka kira wannan sallah shikenan a miƙe ayi khutba ayi iqama sai ayi sallar juma'a kowa ya tafiye shi sayyidina Usman a zamanin shi sai ga jama'a ta yi yawa sai ya ƙara girman masallacin Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana da wani gida bene ne gidan sama can kusa da kasuwar Madina sai ya sa daidai lokacin da ainihin rana ta zawali sai a je a hau saman wannan gidan sama sai a je a kira sallah wannan kiran sallah shine Bahaushe yake cewa kiran sallah wanka to wanda shine sayyidina Usman ya kara dan yana ganin mutane suna shagala to fa wannan bai zame mana shari'a ba a yanzu idan muka yi masallacin juma'a yanzu kiran sallah kwaya ɗaya ne zamu yi saboda shine yazo daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam to kun ga wannan shine hadarin ka dogara akan littafan da ba sa danganta abu zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka mutu kana bautar Allah ba kai ko kwaya ɗaya irin wanda Annabi yi ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko don haka wannan maslaha da sayyidina Usman ya duba yanzu wannan microphone da sauransu da last speaker sun dauke shine in an kira sallah din nan karfe 1 za a yi sallar juma'a matukar kana kusa da masallaci za ka ji shikenan sai mu bar kiran sallah mu kwaya daya wannan kiran sallah shi ga sayyidina Usman ijtihadi yayi mu ba za mu zargi ainihin sayyidina Usman mu ce sayyidina Usman yayi bid'a ba kamar da Khomeini ya zagi sayyidina Usman a cikin littafin shi na fiqhu tahrirul wasila a sai mu ce sayyidina Usman yayi kuskure yayi ijtihadi ma'ana ya dubi wata maslaha ce da ta dace da zamanin shi mu yanzu ba mu da buƙatar mu ƙara wannan kiran sallah na biyu don haka muka zo kiran sallah nan kwaya daya ya isa kuma ba a gaban liman za a yi ba a ranar juma'a a wajen masallaci ne ba a yin kiran sallah a cikin masallacin juma'a wannan ba shari'a bace ta Annabi sallallahu alaihi wa sallam don haka ko malaman fiqh da suka ce za a hada sallah za a yi kiran sallah daya a waje daya kuma za a yi ainihin shi a sassauta murya a ƙasa a ƙasa ƙasa a cikin masallaci wannan bid'a ne kiran sallah din nan da za a yi za a hada sallah guda ɗaya za a yi a zo a yi iqama a yi sallar magriba a sake iqama a yi sallar isha wannan magana za a yi kiran sallah cikin masallaci a sassauta murya ba shi da asali baki ɗaya a cikin shari'ar musulunci to haka wannan kiran sallah da ake na ranar juma'a wanda za a fara yi da tsakar rana sannan kuma a zo a sake tsayawa gaban liman a yi to wannan da ake tsayawa a gaban liman ɗin nan ake shine asalin kiran sallah na juma'a to shi kuma ba kyau a tsaya gaban liman a yi a wajen masallaci za a yi shi haka al-imamu Shatibi ya faɗi a cikin littafin shi al-i'tisamu bis-sunnah yace kiran sallah da ake a gaban liman ranar juma'a bid'a ne wajen masallaci za a kai shi dan haka kaje ka karanta littafin al-i'tisamu na al-imamu Shatibi da kuma littafin al-qawlul mubin fi akhta'il musallin na ainihin al-shaykh mashhur Hassan sa'annan ka karanta littafin al-ajubatun nafi'a da shi al-shaykh al-muhaddith al-allamah al-albani za ka ga cikakken bayani akan haka shi yasa ku ji tsoron Allah ko kuka ce masallaci na izalatul bid'a wa iqamatus sunna to kuma ya kamata sai ku ci gaba da yadda kuma aka gada a bid'a sai kun zo kun yi wa ibadar gaba ɗayan ta tsinta tsintar kwarkwata ɗaya bayan ɗaya ku ga wacce ce ta daidai da sunna a tabbatar a ci gaba ana ci gaba da ita ne ba dan an gada ba dan haka sunna tace wacce ce ta saba wa sunna a rugurguje ta duk garin nan in za su yi surutu su gaba surutun su za su yi shiru an yi abin kunya ma an yi surutu an yi shiru balle an yi alheri jama'a mun fahimci wannan da kyau ko shi yasa ya kamata ku dubi waɗannan abubuwa da kyau in za ku yi masallaci masallaci ibada ce tun daga ginin masallaci ya ake yi in an zo yaya ake yin sallar juma'a hudubar juma'a yaya ake yin ta menene abin da ya kamata game da minbari menene abin da ya kamata dangane da liman shikenan sai ku ga sallar juma'a ku ta yi tas amma to ai duk gari haka ake shikenan duk gari in sun hallaka kuma sai ku hallaka bayan Allah ya ce wa in tu fi aksara man fil ardi yudilluka an sabilihi, idan ka ce zaka bar mafi yawancin mutanen da ke rayuwa a duniya sai sun batar da kai. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? To dan haka jama'a, in an zo kiran sallah abinda ainihin za a yi kenan dangane da juma'a, in an zo na hada salloli abinda za a yi kenan kamar yadda kaje an fada, to haka dangane da waɗancan bayanai da muka yi insha Allah ta'ala. Dan haka sauke alqur'ani a dare ɗaya ko a dare biyu wannan abu ya saba sunna, kamar yadda muka ji a jiya cewa mafi karanci shine kwanaki uku. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hana mutun ya sauke alqur'ani a ƙasa da ainihin kwanaki uku, har ma ya ce wanda duk ya karanta alqur'ani a ƙasa da kwanaki uku to ba zai fahimce shi ba. Summa fi qawlihi lahu, sa'annan sai kuma maganar da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa wa Abdullah dan Amr dan As. Anan sake jan hankalin jama'a da zan yi game da wannan matashi Abdullah dan Amr dan As, sahabin Annabi sallallahu alaihi wa sallama ne kamar yadda aka ji na fara faɗe jiya. Sannan uban shi kuma Amr ibn al-As babban sahabi ne na Annabi sallallahu alaihi wa sallama, wanda yake a da su ne manya-manyan kasurguman magudawa a Makka, suka zo suka musulunta, da yin musulunta shi kenan ya tashi ya rinka wa addinin musulunci hidima. Falke ne dama shi, dan kasuwa ne mai zuwa kasashe. Zamanin Sayyidina Umar, sai shi wannan Abdullahi dan Amr dan As ya ce wa Sayyidina Umar, ranka ya daɗe, ƙasar Masar akwai alheri a cikinta, na san ƙasa ce mai son alheri, me zai hana ka tura ni in je in karantar da su in kai musu addinin musulunci yadda yake za su ainihin abin nan, za su karɓi addinin musulunci. Sayyidina Umar ya naɗa Amr ibn al-As ya je kai addinin musulunci, aka naɗa shi ya zama gwazna a wannan guri. To abinda zan jawo hankalinmu a nan, ma'ana yanzu wannan dattijo ga shi da shi da ɗayan shi suna addinin musulunci, yanzu ga ɗan har ya sauke alqur'ani, har ana gwagwarmaya da shi da Annabi yana cewa zai iya a wata guda, ai Annabi yana cewa ka sauke a wata guda, yana cewa a'a wata guda ai ma yayi yawa a rage, har sai da aka yi gwagwarmaya da shi Annabi ya ja kunnen shi, to kwana uku ne kar ka sake kar kai ƙasa da kwana uku. Ma'ana an haifi wannan matashi har ya taso gashi yana gwagwarmayar haddace alqur'ani da yadda ainihin yake nuna kokarin shi akai. Don Allah yaya aka yi tunda aka ce an fara da'awar izalatul bid'a wa iqamatus sunnah, har yanzu ana da karancin matasa mahaddata alqur'ani? Tsakani da Allah an yi daidai kenan. A da can iyaye da kakanni sai su tura ƴaƴa su tafi Maiduguri, su tafi da matar su tura su gabas, a ce yaron ka je karatu. Allah ya maka gamdakatar yaron ka dawo ya iya karatun alqur'ani, ya zama alaramma shi ne liman. Allah bai maka gamdakatar ba yaron ka ya dawo da kura ko da guri ko da kalango a hannu, ya zama makaɗi ko kuma ya zama shi ne sarkin tauri. To sai ana nan aka gane cewa illoli na faruwa dangane da haka. To yaya aka zo kuma aka kauracewa alqur'ani? Sai zama babu yanzu yara waɗanda aka yi tattalin za a yi tattalin su dan su haddace alqur'ani, su san tafsirin alqur'ani. Duk abin da kake ganin dan Balarabe zai iya dangane da alqur'ani, ɗanka kai ɗan Najeriya baƙar fata zai iya yi, har ma yayi fiye da haka. Ba mun karanta al-Imamu Nafi ba, al-Imamu Nafi baƙar fata ne, shine kuma malamin al-Imamu Wars, shine malamin al-Imamu Qalu. Amma ka dubi irin bayar da Allah madaukakin sarki ya mishi, sai da ya zama ɗaya daga cikin manyan qurra'u guda bakwai, baƙin fata ne kuma. Ya aka yi? Saboda ya tashi ya nema. Don a cikin hadisin Baraqutni wanda ya inganta, Annabi yana cewa innamal ilmu bitta'allum, ilimi sai ka koya, in baka koya ba za ka iya shi ba. To lallai ne sai mutane sun fitar da kuɗi a aljihunsu, sun gina makaranta, sun ɗibi ƙwararrun malamai sun karantar musu da ƴaƴayensu. Sai ka ji yaro a Saudi Arabia ya ce shekarar shi 12 ya haddace alqur'ani baki ɗayan shi da tafsirin shi, walillahi alhamd. In ya zo ne maka ƙira'a sai ka ji maɗigarka na rawa saboda zaƙi. To don Allah, don me ba za a gyara wannan abun ba? To sai zama ma yanzu abun ma yana neman ya zama jafa'i ma. Islamiyar ma yara ma ba a cika sa ido ma su je yadda ya kamata ba. Wanda ya ga dama ya je Islamiya ya je Islamiya, wanda bai je ba shi kenan. Wanda a cikin Islamiyar nan ba a karantar da su ainihin su haddace alqur'ani. To yayin da ya zan an yi sakaci game da Islamiyar ma, to ina ake magana kuma dangane da makaranta ta tahfizul qur'an kenan? Yaushe mutane za su bata muhimmanci? To wallahi lallai mutane su gyara wannan. In kuma ba haka ba, hadari ne zai faru, yadda yake laifi ne in yazo sai ya shafi kowa da kowa. Dan ba za ka ce laifin su wani da su wani bane. Duk sanda matsala ta tashi, to kowa ana neman gudunmawar shi akai. Kar ka ce ni nayi wa ɗana ko ƴaƴana tattali. Kayi wa ɗanka tattali ya haddace alqur'ani, idan dan nan naka ya tashi shin kanwashi zai aura wadda ainihin ka haife su uwarsa dai ubansa dai koko yar wani zai je aura yar wani zai je aura to ita yar wannan nan ba a samu an yi mata tarbiya irin shi ba irin ta zai je aura an ci baya ko ba a ci baya ba amma in kai kokarin akai tarbiyar dan kowa ya gyaru danka ya gyaru yar wani ta gyaru yayin da danka ya taso zai aure yar wani zai je aura gyararriya ba batacciya ba sakamakon gudunmuwar da ka bayar aka gyara ƴaƴan kowa da kowa yayin da ka tabbatar ka yi tarbiyar ƴarka ta iya karatu ta haddace alqur'ani ta san kaza ta san kaza ike dai ba dai wanda za ta aura uwa ɗaya uba ɗaya ba ko lallai dai dan wani za ta je ta aura to in baka ba da gudunmuwa an gyara ƴaƴan al'umma gaba ɗaya ai zama ƴarka ce kadai gyararriya zuwa za ta yi ta je ta auri wanda yake ba jarare ba wannan wahalar da kai akan ta duk sai ya rugurguza mata ita sai fa al'umma so ake kowa ya kawo irin gudunmawar shi da zai bayar amma to ai addinin musulunci ya zama maraya wallahi tallahi sai kowa ya zama mas'ulun an hadhihi ar-ra'iyya sai Allah ya tambayi kowa akan amana dangane da addinin musulunci Allah ya shiryar da mu to manzo Allah yace da Abdullahi dan Amr dan As fa inna likulli 'abidin shirra kowanne mai bauta da ka ganshi to yana da karsashi da nishadi wannan hadisi mun fara karanta shi jiya lokaci ya kure don haka mun karanta sharhin da ya akan wannan kalma ta shirra wato nishadi wa likulli shirratin fatra kuma kowace ainihin wato kowanne nishadi to yana da iya lokacin da yake karewa fa imma ila sunnatin wani nashadin shi in ya taso da kazar-kazar din shi sai ya zama ya kare shi akan sunna wa imma ila bid'atin wani kuma in ya taso da nashadin shi da farfashin shi sai ya kare shi zuwa ga bid'a jama'a mun gane wannan da kyau ko dawa yanzu annabi yake Abdullahi dan Amr dan As amma maganar ta shafi kowa da kowa wannan matashi ne saboda annabi ya ga karfashin shi me yake son karantawa alqur'ani aiki da me yake son yi yayi aiki da sunna kaga karfashin shi zai kare zuwa ga sunna ko to amma dibiyar da zaka iya kaka dibiyar da zaka iya ba salaf suna baiwa ainihin tarbiyyar yaya muhimmanci al-imamu ahmad yana da babban dan shi abdullahi abdullahi yace qur'ani tun daga bakarar shi har nasin shi sai da na dauki karatun shi harafi harafi yace daga bakin babana babana ya zauna da ni ya koya mini Abdullahi da kake jin ana cewa al-Imam Ahmad Abu Abdullahi to wannan Abdullahi dan shi ne na fari Ibrahim Adham ɗaya cikin manyan malamai ne da su gabata yace sai da babana saboda kwadaitar da ni game da koyan hadisi sai da ya kira ni yace ya Ibrahim duk ran da ka haddace hadisi daya to dirhami kamar yanzu ka ce wa yaranka duk ran da ya haddace hadisi daya zaka bashi naira 10 ko naira 100 don Allah baka sa mishi himma ba yanzu baka ga yara da ake saka su competition suna yin gasa ta karatun alqur'ani baka ga suna yin himma ba saboda zai dan samu atamba zai dan samu agogo zai dan samu radio eh wannan ashar'ance ya halatta a cikin shari'ar musulunci zamanin sayyidina Umar Umar ibn Abdul Aziz al-Khalifa aka fara yin wannan abu a sanya wani gudunmawa wani tukuici da duk yaran da ya haddace kaza ko ya sauke kaza ko ya kwazo kaza sai yara suka tashi suna ainihin kazar-kazar akan haka karanta littafin yas'alunaka fi ad-dini wal hayati na Dr. Ahmad Shirbasi zaka ga cikakken bayani sai yasa lallai ne sai mutane sun yi gudunmawa an tarbiyyanci yara yadda nishadin su domin matashi in ya tashi matashi baya son ya zauna haka siddan tun yana yaro in ka duba yaro karami in ka zauna da shi wuri ɗaya yanzu sai ya bacci amma da ka dan bashi wani abun wasa har kai kanka sai hana maka sukuni to haka matashi baya son a zauna kawai ko dai ku marmaza ku dafa matasa ku sa kazar-kazar dinsu da karfashin su ya zama zuwa ga sunna ne sun shiryu kun shiryu sun zauna kun zauna lafiya ko kuma ku bar su ɗan bid'a su zo su dafe kansu daga cikin ƴan tariƙa ne makaɗa mandiri daga cikin ƴan shi'a ne masu zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zo su fitine ku su kuma fitini kansu su ki zama lafiya su kuma ki zaunar da kowa lafiya amma matashi baya zama haka dama aka ce ƙwarya in ka ganta ba za ta zauna shiru ba fa babu ƙwaryar da take zauna empty buɗa a baki haka a'a ko dai ka kawo kunu ko ruwa ka cika ta da shi in ko ba haka ba ka batta haka siddan iska za ta zo ta cika ta amma ba ta zama haka siddan to haka kwakwalwar matashi ko dai ku kokari ku kinsa mishi sunna to yanzu za ku ga kazar-kazar yanzu za ku ga aiki da sunna ko kuma ku rabu da shi yan bid'a su cafke shi yan za su cika tunanin shi da bid'a, amma makwashi baya zama haka sidda. Ka duba ka gani ko addinin yake, in an tura shi zuwa ga sunna nan zai kazarkazar din shi, in da bid'a ne nan zai kazarkazar din shi. In aka bar shi kuma sai ku ga cewa ba zai zauna haka siddan ba, yau shine ya dauko kasa din bisko ya sa, ya dauko kasa din ka ba ya sa, lallai dai sai ya cika shi lokacin shi da tunanin shi da wani abu, ba zai yi haka siddan ba. To shine annabi ya ce wannan kazarkazar ko zuwa ga sunna ko zuwa ga bid'a. Fa man kanat fatratuhu ila sunnatin, wanda ya zama nashi lokacin kazarkazar din da nishadi na samartaka ya tike zuwa ga sunna, faqad ihtada, wannan ya shiryu. Wa man kanat fatratuhu ila ghairi zalik, wanda ko ya zama nishadin shi da kazarkazar din shi bai tike zuwa ga sunna ba, ya tike ga wani abu wanda ba sunna ba, bid'a ne, shirka ne, saban Allah ne, sauraren disko ne, kada kada ne, da rairaye da dantali, faqad halaka, wannan ya halaka. Wannan hadisi al-Imam Ahmad ya ruwaito shi, Ibn Hibban da Ibn Hibban fi sahihi, a cikin littafin shi as-sahih. ولذلك كان صلى الله عليه واله وسلم لا يقرا القران في اقل من 30. saboda haka manzon Allah baya sauke alqur'ani a kasa da kwanaki uku, ma'ana kamar yadda ya fada haka kuma yake a aikace, annabi baya sauke alqur'ani a kasa da kwanaki uku. Wannan hadisi al-Imam Ibn Sa'd shi ya ruwaito shi a cikin littafin shi At-Tabaqat al-Kubra a cikin mujalladin farko shafi na 376, wa Abu Sheikh da al-Imam Abu Sheikh fi akhlaq an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a cikin littafin shi mai suna akhlaq an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam shafi na 381. Wato malaman hadisi suka rubuta littafin Shama'il al-Muhammadiyya, don an ce Shama'il al-Muhammadiyya duk dabi'un annabi sallallahu alaihi wa sallam, ya annabi yake sa rawani, ya annabi yake sa zobe, ya takalmin annabi yake, ya rigar shi take, hannun rigar shi, abin daurawar shi, kwarjallan shi, duk komai to shine Shama'il al-Muhammadiyya, dabi'un shi baki daya da halin yau da kullun din shi. To akhlaqun nabi sallallahu alaihi wa sallam wannan kuma sun keɓanci wani abu ne na daga cikin shama'il ɗin, ma'ana kyawawan ɗabi'u na annabi sallallahu alaihi wa sallama, fara'ar annabi sallallahu alaihi wa sallama, wasa da dariya da yake ga yara, irin sanya alheri da farin hankali da yake sawa ga tsofaffi da dattawa, raha da yake yi, to shi ne akhlaqun nabi sallallahu alaihi wa sallama. Shi ne al-Imam Abu Sheikh ya zo ya littafi wannan mujalladi guda ne, wannan littafi shi ne yake tattara ɗabi'u da ainihin halaye na masu nagarta na annabi sallallahu alaihi wa sallama, kamar yadda Allah ya yabe shi cewa wa innaka la ala khuluqin azim, kana kan ɗabi'u masu girma, ma'ana ɗabi'un annabi suna da girma, yana da ɗabi'u na gari. Sai Bukhari ya rawaito hadisi, aka tambaye Aisha wai yaya ɗabi'un annabi yake, sai ta ce kanat khuluquhul qur'an, Qur'ani shine ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wa sallam. Duk inda ka ji wani mugun hali a Qur'ani, to ba halin annabi bane, ana siffanta halin wasu ne, amma ba shi da wannan halin. Duk wani kyakkyawan hali da ka ji a Qur'ani, ma'aiki yana da su salawatullahi wa salamu alaihi. Wa kana yaqulu, manzon Allah yana cewa, ya kasance yana cewa man salla fi lailatin bi mi'ati ayatin, wanda a dare daya yayi sallar dare da aya 200, kun gani mi'atai ayatin idafa kenan. Ya kamata ka san yadda ake idafa, sai ka je ka koyi nahau, saboda ka san yadda ake idafa. In aka ce muslimuna an yi jam'i mudhakkar salim, rafa'a shi ta kasance da wawu, to yanzu wannan kalma ta muslimuna in aka ce ana son a danganta ta zuwa ga Japan ko Najeriya, musulmin Japan ko musulmin Najeriya, to ba za ka ce muslimuna Najeriya ba, sai ka ce muslimu Najeriya, sai ka share nunun din muslimu Najeriya, muslimu Yaban, musulmin Japan. To haka idan aka ce rak'atani rak'o'i biyu, to wannan raka'a biyu din nan in kana son ka danganta su zuwa ga alfijir, to sai ka share nunun din ka ce rak'atal fajiri, rak'atal fajiri. To in ya zama mansubi ne, sai ka ce ra'aitu muslimi Nigeria, dhahabtu ila muslimi Nigeria, sai ya koma ya'un kenan. مسلمين يا زما مفعول به رأيت مسلمين رأيت المسلمين يا أنت زما إتتي أبو النصب أنا وأنكم يا زما ذهبت إلى المسلمين في زما ونن جرة تفارو يا أنت إتتي مثلا جرة تو إن كذو أكم مثنىكما صليت في كتير ركعتين تو أنك أدنك أنت أسوك على فكرة في كتير ركعتين fajiri sai ka share nunan din to haka nan man sallati laylatin bi mi'atai don asalin shi bi mi'ataini ne saboda ba'un harafi ne na jarra mi'atani to lalle ya koma mi'ataini sai ya zama majrurun bil ya'i mun fahimci wannan da kyau ko to wannan alif wannan nunin dole ta tashi daga wurin saboda idafa شيني الإمام الحريري يكيتشيوا وتحذف النونان في الإضافة نحو لقيت ساكن الرصافة وقد لقيت صاحبي أخينا من فهم جنة لكيوكو معنا دفن لكذوذا كتير ركعت الفجر ككتير ركعتان الفجر سيدي ركعت الفجر كو ركعتي الفجر ورغبا يديزو النبي يتشيوان دي سوك آيوي تريبيو أسل الدري فإنه يكتب من القانتين المخلصين كو المخلصين تزاء الربوتا شدك تكين وأن دسكي بوتا وألا دسأركين زوجيا المخلصين وأن دألا يتركة زوجيا إن دي سل الدري كتاش ككرن تآيوي تريبيو أتكينتا كو دا ركاء أخذاكي كو ركاء فيكي جيرن تحركة صوتي وأنن to za a rubuta ka kana daga cikin bayan Allah masu bauta Allah da gaske kuma da tsarkin zuciya al-imam ad-darimi rawaita wannan hadisi wal hakim wa sahahahu kuma hakim ya inganta wannan hadisi wafaqahu az-zahabi al-imam az-zahabi ya dace da hakim akan wannan hukunci na inganta hadisin dan haka na daga cikin ashe abubuwan da ake so gare ka in zaka iya ka sauke ayoyi 200 a cikin ainihin sallar dare kuma ba za ka iya ba za ka zo ka ji abin akwai sassauci gurgurdan yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake yi wa kana yaqra'u fi kulli laylatin bi isra'ila man bi bani isra'ila manzo Allah ya kasance a kowanne dare yana karanta ainihin abin nan suratu bani isra'ila suratul isra'i kenan yake nufi suratul isra'i ita ce sura ta 17 a cikin alqur'ani ayoyinta 111 ne wannan sura suratu bani isra'ila anan yadda al-shaykh al-albani ya kirata kuma dai ita ce suratul isra'i waz-zumar da suratul zumar duk manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kan karance su a kowanne dare wanda ita suratul zumar ita ce sura ta 39 a cikin jerin aya surorin al-qur'ani ayoyinta guda 75 ne wannan hadisi al-imamu ahmad shi ya rawaito shi a cikin littafin shi al-musnad وابن نصر عند الامام ابن نصر المروزي بسند صحيح ده اسنادي مي انغانشي ابن نصر كما يدا نفا دا ماكون ده يغباتا yana da littafai guda biyu shahararru akwai qiyamul layli akwai kuma qiyamur ramadan akwai qiyamur ramadan akwai kuma ainihin wato salatu tarawih to a cikin qiyamul layli a cikin qiyamul layli ya rawaito wannan qiyamul layli da kuma ainihin qiyamur ramadan wato in yace qiyamul layl yana nufin ko da azumi ko ba da azumi ba to sai bayani akan sallolin dare da ake a wannan lokuta da sauran salate da sauran ayyukan alkhairi na dare to qiyamul ramadan kuma ya takaitu ne akan ibadojin da ake a ramadan kawai to a cikin littafin shi qiyamul layl ya rawaito wannan hadisi to cewa annabi yana karanta suratul isra'i a kowanne dare da suratul zumari wannan ba wai ana nufin lalle a salla ba ko da ba za ka samu damar yin sallar dare ba sai ka bude alqur'ani in baka haddace ba kuma ko ka haddace ma zaka iya budewa sai ka bude sai ka karanta suratul isra'i da suratul zumar domin aka ce qiyamul layli ko aka ce qiyamul ramadan ba fa sallah kadai ake nufi ba idan kai kai sallar shafa'i da witri ko kuma kai sallar tarawihi da daddare ni kuma na tashi ne wa annabi salati sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda ya tashi karatun alqur'ani dukkanin mu mun yi abin da ake kira qiyamul layli ko qiyamul ramadan inda azumi ne jama'a mun fahimta ko da aka dinsan da aka ce qiyamul layli kar kwakwalwarka ta bayi zuwa ga sallah kawai a sallah ma qiyamul layli ce wanda ya salati ma a daddaren yayi qiyamul layli wanda ya karatun qur'ani ko la ilaha illallah yayi qiyamul layli wato abin da ake nufi ka tashi da wani bangare na dare kai ibada shi ake nufi qiyamul layli don amma mun fahimci wannan da kyau ko wa kana yaqulu manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka sance yana cewa man salla fi lailatin bi mi'ati ayatin wanda yayi salla a dare daya ya karanta ayoyi 100 a cikin wannan salla lam yuktab min al-ghafilina fa za a saka shi daga cikin gafalallu ba wadanda basu damu da addini ba wato Allah zai saka shi cikin mutanen da suke bawa addinin musulunci mutunci wannan hadisi al-imam ad-darimi shine ruwaito shi wal hakim hakim ma ya ruwaito hadisin wa sahahahu hakim ya inganta wannan hadisi wa wafaqahu adh-dhahabi al-imam adh-dhahabi ya dace da hakim akan wannan hukunci wa kana ahyanan yaqra'u fi kulli raka'atin qadra 50 aya aw akthara annabi ya kasance wani lokacin a kowace raka'a ta sallar dare yana karanta gurgurdan ayoyi 50 ko fiye da 50 don ka san aje mun karanta cewa wani lokacin annabi ya yi sallar dare ya karanta waɗannan as-saba'u tuwal kowace raka'a wannan ya karanta baqara wannan ali imran wannan nisa'i ko mun fahimci wannan to yau kuma aka ce a kowace dare annabi sallallahu alaihi wasallama wani lokacin wato a kowace raka'a yana karanta gurgurdan ayoyi 50 ko fiye da 50 wannan hadisi al-imam al-bukhari wa abu dawud sune suka ruwaito shi wa taratan wani lokacin kuma yaqra'u qadra ya ayyuhal muzammil yana karanta gurgurdan surar da take da tsawon ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal muzammil ita ce sura ta 73 a qur'ani ayoyinta 20 ne wannan hadisi al-imam ahmad ne ya ruwaito shi wa abu dawud da al-imam abu dawud bi sanadin sahihin da isnadi mai inganci Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu صلى الله عليه واله وسلم يصلي الليل كله منزل الله bai kasance yana sallatar dare dukkanin shi bai kwana yana salla tun daga bayan isha har zuwa fitowa alfijir wannan hadisi al-imam muslim ya ruwaito shi wa abu dauda da al-imam abu dauda to a gaban iyaka wannan hadisi kenan a gaba sai yace illa nadiran sai dai dan lokaci kadan saboda zai zo kawo wasu hadisi kamar guda biyu wadanda suka nuna annabi ya taba kwana yana yin salla amma za ka ji ba irin sallah ce ta yau da kullum ba wata bukata ce ya tafa a gaba wadda wannan bukatar dama shi annabi duk inda ka ga ya kai ya komo aiki ya yi aiki wurjanjan to ba wahalar shi ba ce wahalar mu ce mu yake shiga da fice mu samu shiga a wurin Allah to sai daga babu sukuni dangane da shi sallallahu alaihi wasallam to bari mu karanta sharhin da wannan malami ya wannan hadisi qultu ni albani sai na ce albani ne littafi kenan ya ce ولهذا الحديث وغيره يكره إحياء الليل كله يكره إحياء الليل كله دائما أو غالبا سبو دوانا حديثي دوان حديثا ما وأنكرها أنت متن راية داري دكا ننشي ديما دائما يزم كل كيكي ننكنا راية داري صلى نيكراتين القرآن دائما أبدا كي هكا كيك وكما ما في يوان شلو كي زم هكا كيك وأنكرها أنت ما كي ينهكا لانه ابن da yasa muka ce yin haka makaruhi ne saboda yin hakan din khilafu sunnatihi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya saba mu sunnar manzon Allah annab Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama walau kana ihya'u kulli layli afdalu da a ce raya dukkanin dare rake kullun mutun ya kwana ibada shine yafi falala lama fatahu sallallahu alaihi wa sallama bayan haka bai kubuce wa annabi ba وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم فيي شريعه كو ايتتي شريعه النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم ولا تغتر بما روي عن ابي حنيفه رحمه الله يا كاي مي كراتو كو كاي مي سوراري kada ka rudu da wata tatsuniya da aka ruwaito aka danganta ta ga abi hanifa domin bai tabbata abu hanifa yayi ba ka san in bid'a haka suke dama idan annabin Allah ya rasu sai su ibi karurai sai su danganta gare shi domin su samu ainihin cin bid'a su da bugudun ko kuma su dubi wani babban malami sai su danganta wata bid'a gare shi yadda da ka soki wannan bid'a sai su ce kun je na zagin annabawa kun je na zagin waliyai kun je na zagin malamai zama mun fahimci wannan da kyau ko domin in ba haka suka yi ba bid'a su ba za ta samu shiga ba to shine sai aka ruwaito daga Abi Hanifa annahu makasa 40 sana yusalli subha bi wudu il isha cewa al-imamu Abu Hanifa sai da shekara 40 in yi sallar isha to wannan alwalar ita ce za ta zauna har zuwa sallar asuba sai yayi sallar asuba da ita saboda baya bacci kenan balle alwalar ta kare hikimar su ta fadan haka akwai maganganu da dama daga ciki suna son su nuna cewa Abu Hanifa jarumi ne ya tsaye sai da shekara 40 bai bacci ba da daddare kwana yake ibada na biyu kuma bacci mutlaqan yana karya alwala a cikin mazhabin Ahnaf. To saboda haka Abu Hanifa bai yi baccin ba ma ko kadan balle a ce alwalar ta kare. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Har kuma tsawon shekara 40 haka yake. الشيخ العلامة المحدث الألباني يتي فإنه مما لا أصل له عنه ونن أبو دعك تيوي أبو حنيفة ياي أبو بواني وأن دباس دع أسلي دع الإمام أبو حنيفة بل قال العلامة الفورس أبادي في الرد على المعترض ببن مالمي هديثي دع تيكونكم مالما اللغة العربية الإمام العلامة الفورس أبادي يناد لتافي القاموس المحيط ببن مالمي نينا هديثي amma kuma ya fi kwarewa a lugal arabiya don haka yana da kamusul muhit babban kamus wanda yake ya tattaro kalmomin arabiya daga wahala ka dubi wata kalma ta larabci ka rasa ta a cikin wannan littafi nashi mujalladi guda ne juz'i biyu sai aka samu wani malami kuma yayi sharhin wannan kamus din duk sinari ne kuma aka yi sharhin shi mujalladi hudu shi kuma sharhu kamusul muhit na al-imam az-zabidi kuma fi radd ala al-mu'tarid فروز أبادي يافدي أتكل تافين شاء الرد على المعترض أتكن تكبات أربعين بهؤي تسكى تفرقو يتي هذا من جملة الأكاذيب الواضحة يتي ونن دينا دك تكن قري قري لي وأن دسكي قرياتي أسرري وتوننا دك تكن جملة قري لي أسرري التي لا يليق نسبتها إلى الإمام وأن دوس داتي بما أدنغن تأسوك الإمام أبو حنيفة kunga ƴan bid'a su da dama za su yi abu suna daukan cewa yin wannan danganta wannan abun ga wani daraja ce gare shi ba san cin mutunci ba ne yanzu wanda ya danganta wannan maganar da al-Imam Abu Hanifa ya ci mutuncin Abu Hanifa ne domin yana cewa Abu Hanifa ya saba mu sunnar manzon Allah kenan domin manzon Allah bai shekara 40 baya bacci da daddare ba har ma da wasu suka ce su sun daina yin bacci a rayuwarsu gaba daya annabi ya ce a'a ni ina yin bacci kuma ina tashi ina bautawa Allah wanda kuma duk ya kyamaci sunna ta ba shi tare da ni yanzu san shin suna son su saka al-Imam Abu Hanifa daga cikin wadanda manzon Allah zai mai jafa'i yace ba shi ni a'a to kaga su suna ga yabo ne ga al-Imam Abu Hanifa ko kaga zaka ji an ce Rabi'atul Adawiyya tayi sallah raka'a 1000 a dare daya to manzon Allah raka'a 11 yayi yanzu girmama Rabi'atul Adawiyya akai dan Allah ko wulakanta ta akai to shi yasa duk inda dan bid'a yake ba shi da hankali duk inda kafire yake ba shi da hankali amma ƴan bid'a da su da kafire ba za su gane ba su da hankali ba sai ranar alkiyama da kansu za su zo su faɗa wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabil sa'ir su ce da a ce suna da hankali ko suna jin magana to da basu kasance daga cikin ƴan wuta ba ma'ana ba sa jin magana anan duk yadda za ka ga ɗan bid'a ya fi kowa taurin kansiya sannan sai kafiri la'anna al-bid'ata baridul kufr bid'a ita ce aberration kafirci duk wanda ya kama bid'a ta kanas to abin da ya rage mishi kuma ya zama kafiri amma daga hanyoyin bata dai kan to shi kan yana border yana kan iyakar musulunci da kafirci duk wanda yake bid'a to yana kan border mun fahimci wannan da kyau ko shi bai fado musulunci ba shi kuma bai fada bid'a bai fada kafirci ba ala haddi qawli sha'ir خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها فلسنا من الأموات فيها ولا الأحياء فكنا إذا جاءنا السجان يوما لحاجة عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا وإن جنا نقولكم كنا يفكى تيمودة با الدنيا مكبا موكما با الاهرة با فكى تيمدن بريبو بي سكى شغوزي مكي وانا ندى الدنيا فإيك فورو سوبا أكيس الاهرة با سوبا سكى الاهرة با kuma ba a duniya ba wayan gidan kurkuku kenan to haka dan bid'a yake shi dai bai tafi ya kai zuwa ga kafirci ba shi kuma bai ainihin zauna a musulunci ba to yana kan iyakar kasar musulunci da kasar kafirci dan haka duk wanda yake bid'a to ya rubuta wa gidan shi ko kuma kan shi ko kuma musuluncin shi adireshin to kwanan nan fa zai zama kafiri haka malamai suke bid'a laqabi suke mata take al-bid'atu baridul kufri bid'a ita ce adreshin kafirci to dan bid'a bai san dai da hankali ba sai ranar kiyama zai yadda da kanshi haka kafiri ce da yana jin magana da a ce ainihin yana jin magana ba a ce kuma yana da hankali to da bai kasance dan wuta ba, Allah ya shiryar da mu. To shine ainihin sai malam yake cewa fa ma fi hadha fadilatun tudhkaru, yace ai wannan tatsuniya da aka danganta ga Abu Hanifa ai babu wata daraja da za a ambata a ciki, me daraja a ciki? Akwai wata daraja dan ka kwana 40 ka shekara 40 baka bacci da daddare, manzo Allah to yana yi, to ganinta kai ba kai ganinta ba, zafin kan addini haka ya ɗibi samari suka je gidan Annabi suka bincike yake ibada, sai suka ga to wannan ibada ai ma su ta yi kadan, ina za su gwada kansu da shi, su shi dan Annabi ne yake yin haka, an gafarta mishi. Wannan yace shi ba zai aure ba, wannan yace da goyi shi ba shi ba cin abinci da ranar kullun azumi, wannan yace ai shi baki daya ba sauran bacci a rayuwar shi, ibada zai kwana yi. Manzo Allah ya ji labari ya tattara su ya ce to kun fi ni tsoron Allah ne? Na fi ku tsoron Allah ai, amma ina aure, ina bacci, ina cin abinci da rana, wata ina azumi, wanda ya kyamaci sunna ta ba shi tare da ni. Shi yasa bid'a ne ka ce kullum kai kenan azumi za kai ta yi. Wannan Abdullahi da kuke ji, wannan Abdullahi dan Amr dan As da muke ta karatun hadisan shi tun jiya din nan har zuwa yau, haka suke ta gwagwarmaya da Annabi akan azumi, ka dauki kaza ice kaza, ka dauki kaza ice kaza, haka wajen sauke alqur'ani din yace karshe sai da ya daukar wa kansa abinda wallahi sai da ya rena kansa, yace karshen rayuwar shi a cikin waɗannan kwanakin ma da yawa Annabi alƙawarin zai rinka sauke alqur'ani, yace sai da abin yana ya faskare shi, tunda duk dare ne yawa Annabi alƙawarin zai yi, ko idan haka yau sai dare yayi, gobe sai dare yayi, yace wallahi da yaga a dare uku ba zai yi ba abin da ranar tun ranar sai fara, to waye saka? Waye ce ayi alƙawari da kai? Ka dubi abin da zaka iya mana, kuma mun fahimci wannan da kyau, ko shi yasa duk sanda zaka yi nazar, sanda duk zaka yi bakance, kai bakancen da zaka iya, don haka shari'ar musulunci ba ta mustahabbantar da kai akan ba, ce ba mustahabbi bane kai bakance, ya halatta maka ne kawai ka ce ya Allah in na samu bukata kaza zan yi azumi kaza, to shari'ar musulunci ba kwadaitar da kai take kai haka ba fa, in ka ga dama kai abin ka to shikenan, domin Allah baya son ya kuntata maka, ka roki Allah, Allah madaukakin sarki ka yi min kaza ka bani kaza, amma har ka sake kace ya Allah madaukakin sarki in ka bani naira 10,000 yau a kasuwa in na je, ni kuma zan bayar da naira 5,000 sadaka, kana fita sai 10,000 ta zo, ni wa kai wata shi da ne baka taba cinikin 10,000 ba, sai Allah ya jarabce ka yau, kana fita sai kai cinikin 10,000 sai kuma shedan ya zo maka, to yanzu wata shi da baka taba ciniki ba, kuma yanzu ka raba ka ba Allah, to sai kai ta kwana kwana, sai kai ta kwana kwana, to kuma sai Allah ya maka azaba, saboda ko danka kaiwa alƙawari ka ki cikawa sai Allah ya azabtar da kai. Al-Imam Abu Dawud ya rawaito hadisi, wata mace ta ce zo zata wa danta abin nan, zata wa danta wanka ne ko zata mishi wani abu, sai ta ce ingo, sai Annabi ya sa ido sai ga ta dau abin ta bashi, sai ya ce Allah ya soki, da baki bashi ba sai Allah ya rubuta ki cikin makaryata a gurin shi. To dan haka in ka san zaka yi bakance ka san zaka iya cikawa, dan haka Allah ya ce yufuna bin nazar wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, dan haka mu'minai ne dai Allah ya bi su akan cika bakance, to waɗanda ba sa cikawa fa to lalle azaba za ta riske su a ranar da azaba take tarbabi, sai kamar an gama maka hisabi ku tafi ku kai ga aljanna, sai a ce a dawo da shi akwai sauran matsala, ai ya taba bakance ce zai bada 5,000 in ya samu 10,000 ka baya, ha to ku yi wuta da shi, to wannan bala'i ya wuce wannan, shi yasa ka dauki abin da zaka iya. Wa kana al-aula bi mithli hadha al-imam an ya'tiya bil afdal, abin da ya dace da al-imam Abu Hanifa shine a ce Abu Hanifa yayi abin da yake kuma falala, ko ba wai a danganta irin wannan abu wanda yake kaskanci ne ga Abu Hanifa ba. Wala shakka anna tajdid at-taharati li kulli salatin afdal, babu shakka sabunta alwala ga kowace sallah shi yafi falala, ko don haka ce Imam Abu Hanifa ya shekara 40 alwala shi ta insha ita yake yin sallah asuba da ita, dan Allah ya fi falala kenan bai ba, wa atam kuma shi yafi cikawa, akmal kuma shi ne yafi kamala. Hadha in sahha annahu sahara tuwal al-layl 40 sanatan mutawaliya, Faruq Abadi yace to fa wannan maganar da nake in ma ya tabbata kenan Abu Hanifa ya hana idan shi bacci tsawon ainihin wato shekaru 40 a jere da daddare, in ya tabbata din ne ma fa, sai mu ce to Abu Hanifa bai yi abin da yake da falala ba kenan. Wa hadha amrun bil mahal ashbah, yace wannan abu da aka danganta ga Abu Hanifa abu ne wanda yake yafi kama da abin da ba zai yi ba, وهو من خرافات بعض المتعصبين الجهال wannan na daga cikin karurayen banza da wofi na daga cikin waɗanda suke bin ainihin mazhabi na Abu Hanifa jahilai. Abinda ake nufi da khurafa, wato khurafa, in ka ji Balarabe ya ce khurafa, to tafi ƙarya fa ƙarya, ƙaryar ma sai zama ta bankaura. Ka san akwai wani abu da yara suke idan balbola ta zo wucewa, sai ka ji suna cewa balbola ba na farin baki baki, ba na farin baki baki, in ya ga ɗan wani fari a farcen shi sai ce wai wannan balbola ce ta ɗigo mishi ko. To wannan irin shi ne khurafa a Hausa. Misali yanzu na farko dai dole wannan karkasan ƙarya ne dama. To amma a ƙaryar ma babu bankaura a ciki? Akwai bankaura a ciki. Ko kuma ka ga mutum ya ga wani ɗan ɗigo haka ɗan ɗus, sai ce wannan menene? Tawada ce, wai tawada Allah ce ta ɗigo mishi, wai shi yana da tawada Allah. To wannan a ƙaryar ma to bankaura. To bankaurar ƙarya ita ake kira khurafa. Qaluhu fi Abi Hanifa wa ghairihi, suka faɗi wannan magana suka danganta ta ga al-Imam Abu Hanifa da wani malamin, wai dan suna ganin faɗan haka girmamawa ne. Hukumu zalika makzubun, duk wannan magana ƙarya ce aka danganta Abu Hanifa. Mu ma nan Malikiya ai ko ta ƙarya da ake ta danganta. Allah ya ji kan malamin da ke karantar da mu a soro. Wallahi ƙarirai a soron nan sai dai gyaran Ubangiji. Wai dan Qasimu Abdurrahman ibn al-Qasim al-Majrin Imam Malik al-Faqih. الإمام مالك ينادى المجري عبد الرحمن بن القاسم المصري ينادى كما المالني عبد الرحمن بن القاسم المدني دون هكا كبنبنشي. إمام مالك ينادى المجري بن قاسم ينادى كما مالني بن قاسم دون أنسو بنبنشي سو أنا بنبنشي ستهنى أبو بيو كو أكو أبو نفر قد أكي بنبنشي سو أن المالني إمام مالك نوانا المجري شني. Abu na biyu, wannan mutumin Masar ne, wannan mutumin Madina ne, kuma shi na Madinan jikan Sayyidina Abu Bakar ne. Al-Qasim dan Muhammad dan Abu Bakar ne Siddiq, an haifi uban shi Zulhulaifa sanda aka tafi aikin hajji. In kun karanta hadisin sita hajji za ku gani cewa ana zuwa Zulhulaifa sai Asma'u ar Umaisin ta haifi da matar Abu Bakar, sai aka sa wa dan Muhammadu, wannan Muhammadin shi ne ya haifi Al-Qasim. To wannan Al-Qasim malamin Imam Malik ne. Sannan an so a ƙara bambancewa mataki na uku, shi wannan Abdurrahman ɗan Qasim malamin Imam Malik sai a ce muhaddisi, shi ko wancan Abdurrahman ɗan Qasim almajirin Imam Malik sai a ce alfaqih. To tatsuniyar da ake karantawa a zaure, wai Abdurrahman ɗan Qasim da can yana ɗiban ƙasa ne, yana kaiwa zuwa garurare na gini, ko kuma yana ɗibo taki na bola na juji haka yana kaiwa gona a mangala a jaki. To ya kai wannan juji gona, ya dawo ya hawo kan jakin yana tafiya, sai suka haɗu da wata mata, sai ta gan shi da siffa ta malami, sai ta ce alagafa ta malam, al'ada ta ce ta wuce kwanakin da nake yi, ma'ana misali ina yin kwana uku, to yau al'ada kwana biyar ta ki tsayawa. Sai kalle ta kawai sai banza da ita, wai bai sani ba. Sai ta ce mishi al-himaru al-himar ne, wai jaki ne akan jaki? To sai ji zafin wannan magana, sai ya tafi makaranta, shi ne ya koyi fiqh a wurin Imam Malik. To wannan magana dai ƙarya ce, ba ta da asali. Abdurrahman dan Qasim mutum ne mai mutunci, ya tashi ya koyi karatu ne saboda Allah, ba wani mishi gori ba. To irin wannan su ne khurafat. So da dama sai ka ga cewa wai girmamawa ake son ai, amma wannan girmamawa ne? Ai ba girmamawa ba ne. Alam tara anna sawfa yanqusu qadruhu idha qila inna sawfa amba min al-asa. Ite so da dama za ka zo kana son ka girmama takobi, amma sai ka rage wa takobin daraja, in ka ce wannan takobi yana da kaifi, kaifin shi ya kai matuƙa, har ma ya fi sandan nan kaifi. To yanzu rage wa takobin daraja kai ko ƙara mishi kai? To abin da suke yi kenan. Shi yasa duk wanda kake faɗan magana, in ka kalli damarta, to ka kalli hagunta kuma mai za ta bayi gare shi. Yan haka Allah ya ce walau kana min indillahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Duk zancen da ba daga Allah yake ba, da wahala baka same shi da rudani a ciki ba. Allah ya shirya da mu. To karatu ne in yi musu daɗi a zauren nan, sai ka ji an kawo kissa kawai, sai ka ga ana ta girgiza kai. Allah ya kiyaye. Shi ne aka ce Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama bai kasance yana sallatar dare dukkan shi ba illa nadiran, sai dan wasu lokuta kaɗan. Faqad raqaba Abdullah ibn Khabbab ibn al-Arati. Haƙiƙa Abdullah dan Khabbab dan al-Arati sahabin Annabi ne, wata ran ya tsaya ya saka wa Annabi ido. Muraqaba ita ce ka sa wa mutum ido akan abin da yake, ɗaya bayan ɗaya kana bi kana ganin me yake yi. To wata ran da daddare sai Khabbab dan Arati sai sanya wa Annabi sallallahu alaihi wasallama, wato Abdullah dan Khabbab dan Arati sai sanya wa Annabi ido. وكان قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شي عبد الله دينن يا هلكي ياكن بدر تاره ده منزان الله صلى الله عليه وآله وسلم دين متنين ده يا هلكي ياكن بدر تاره ده منزان الله تاشي تا جارو اي رفا فايل انشي با سوران زنيجي duk abin da yawa Allah komai munin shi aljanna zai shiga. Wannan ya zo a cikin hadisin Bukhari, wani mutum ya rubuta wa mutanen Makka wasiƙa ya ce ga wannan wasiƙa nan zuwa gare ku, muna nan za mu yaƙe ku rana kaza, dan na yi muku wannan ne dan ku ji daɗin abin da ne muku, tunda kun san ni dama ba ɗan garin Makka ba ne, cirani na zo cikin ku kuma na zama mai kuɗi, to na baro dukiyata da ‘ya’yana, kar a zo yaƙi ya zama kowa an kula da dukiyar shi ne ba a kula da ta ba, shi yasa ne muku wannan abin alheri don ku tuna da ni. Ya ɗauki wannan wasiƙa ya ƙulle, sai bai wata mata sai ta saka a cikin kitsanta, ta tafi har ta kama hanya daga Madina ba ta tafi Makka, sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mala’ika Jibril ya zo ya mishi cewa ga abin da yake faruwa. Aka kira Sayyidina Ali da shi da ainihin wani, ma’ana ‘yan sanda kenan, sojojin manzon Allah kenan sallallahu alaihi wa sallama, ku je mace mai siffa kaza mai siffa kaza, ku je ku karɓo takarda a wurinta. Sayyidina Ali suka je suka binciki wannan mata, ke ki kawo takarda? Ta ce ai ba takarda. Sayyidina Ali har sun jiya sun tafi, ya ce kai wallahi ƙarya matan nan take, tunda manzon Allah ya ce akwai takarda, akwai takarda. Ki kawo takarda ko zan ja ƙafa ki har Madina, a je a bincike ki. Da ta ga abin ba dama ba arziki, sai ta kwanto takarda ta kawo ta bayar. Aka je aka tara jama'a, aka buɗe wasiƙa aka karanta. Manzon Allah ya ce me yasa ka yi haka? Ya ce wallahi ba munafunci nake nufi ba. Sayyidina Umar sai ya fagade, ce ya manzon Allah wannan shegen munafiki ka bari in sara kanshi. Manzon Allah ya ce a ka rabu da shi, ya je yakin Badar. Allah ya leƙa zukatansu ya ce duk abin da suka ga dama su ya yafe musu. To wannan falalar mutanen da suka je yakin Badar kenan a takaicen takaitawa. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? To wannan Abdullahi dan Khabbab dan Arat ya je yakin Badar. To wata rana shi ne sai sanya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ido. Wannan ita ake kira jumlatun mu'tarida, jumla ce da ta jibto, domin an ce faqad raqaba Abdullah ibn Khabbab ibn al-Arat, to kamata ya zama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama. Wata ran Abdullah ya sanya manzon Allah ido dan ya ga sallar dare, to sai kuma aka ce shi Abdullah ya halacci yakin Badar tare da manzon Allah. To sai ka ci gaba sai ka ce rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama, Khabbab dan Arat ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ido, Abdullah dan Khabbab dan Arat. Sai zama Abdullah ya zama fa'ilun marfu'un, ko bi dammatin zahiratin Abdullah, ko sai zama mudafun marfu'un wa alamatu raf'ihi dammatun zahiratun ala akhirihi wa huwa mudaf. Allahi mudafun ilayhi majrurun bil idafa wa alamatu jarrihi al kasratu zahira ala akhirihi wa huwa fa'ilun. Rasulullahi maf'ulu bihi mansubun bi fatahatin zahiratin ala akhirihi. To tunda rasulullahi din ya zama shi ma mudaf ne wa mudaf ilayhi, labudda sai kai bayanin shi kenan, sai ka ce rasula mudafun mansubun wa alamatu nasbihi alfatahatu zahira ala akhirihi, sa'annan allahi majrurun bil idafa wa alamatu jarrihi alkasratu zahira ala akhirihi wa huwa maf'ulu bihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama jumlatun du'aiyatun la mahalla laha min al-i'rab. Ake gaba da karatu, shiga ajin na hauka ko yadda ake li'irabi. To shi ne yace haƙiƙa Abdullah dan Khabbab dan Arati, ya wanda yake ya je yakin Badar, ya taɓa sanya wa manzon Allah ido laylatan, a wani dare kullaha, dukkan wannan dare ya tsaya yana gadin manzon Allah, yana laɓa yana ganin abin da annabi yake. Wa fi lafzin, a wani lafazi, fi laylatin sallaha kullaha, a wani dare ne da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sallaci dukkan wannan dare, hatta kana ma alfajiri, har sai da alfajiri ya fito sannan annabi yana sallah. Falamma sallama min salatihi, da ainihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya idar da sallar shi, qala lahu Khabbab, sai Khabbab ya ce da shi. To ka gani Abdullah dan Khabbab dan Arat a farkon hadisin ko, a cikin hadisin kuma sai aka ce qala lahu Khabbab. Ashe akwai wata al'ada da Turawa ƴan boko suke, ashe babu laifi kenan, sunanka Muhammad Ahmad, sai da gida turo sai koma yana ce maka Ahmad din.
sai wanda kiranka da sunan mahaifinka yace gashi yanzu Abdullahi ne yayi aikin, amma a cikin hadisin sai aka ce bai idan da sallar sai Khabbab yace da shi, wato Abdullahi dan Khabbab kenan, sai aka kira shi da sunan mahaifin shi. Sai Abdullahi dan Khabbab yace ya Rasulullahi, ya manzon Allah, bi abi wa ummi, na baka fansar uwata da ubana, fa bainahu bil arwahi law kana yuftada fa kullun bihi ba'da dhalal qad ihtada. Mawaki yace mun dauki uwarmu da ubanmu mun bayar manzon Allah, da a ce abin zai yiwu ka dauki uwarka da ubanka su kutin da guda, sai manzon Allah kace na baka, yace ba sai mun haka, yace domin ba mu batattu ne, sai manzon Allah ya kawo mana shiriya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yace na baka uwata da ubana ya manzon Allah, haka wannan kalma ce ta girmamawa suke faɗe gare shi. Zaka ga akwai wata mata ummu afiya, akwai hadisin ta cikin Bukhari, duk sanda za ta faɗa annabi ba wahala ba ta ce bi abi huwa wa ummi, na bashi fansar uwata da ubana. Eh, ko kai a yanzu ya halatta zaka yi wa annabi haka? Ba zai ka ce bi abi anta wa ummi li annahu ghaibun anka qad tuwfi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mundu sunina adida, manzon Allah ya riga ya rasu, to ba zaka ce bi abi anta kai amfani da zamir al-mukhatab ba, sai kai amfani da zamir al-ghaib, sai ka ce bi abi huwa wa ummi, na bashi uwata da ubana fansa. Laqad sallaita al-laylata salatan ma ra'aytuka sallaita nahawaha, na ga kai wata sallah a daren nan tunda nake ban taba ganin kai kwatan kwacinta ba, ku duba kwatan kwacinta ma baka taba ba kenan balle irin ta. Fa qala, sai annabi yace ajal, kwarai da gaske, innaha salatu ragabin wa rahabin, wannan sallah ce da nayi ta, ba irin sallah ce ga magari ba, sallah ce ba irin ta yau da kullum ba, sallah ce ta kwadayin rahama Allah da neman tsari daga azaba Allah, shine ragabin wa rahabin. Akwai wata bukata ne da nake da ita a wurin Allah, to abin ya zama sai na sha damara, na zage, na sha dare, ina sallah ina roƙon Allah a ciki, sannan bukata za ta samu shiga, shi yasa kaga ban taba yi ba sai dai yau nayi irin ta. Wa inni sa'altu rabbi azza wa jalla thalatha khisal, abubuwa uku ne na roƙi ubangiji na a cikin wannan sallah, wasu abubuwa ne mukamai ne darajoji ne na nema guda uku. Fa a'tani ithnatayn wa mana'ani wahida, Allah ya bani abubuwa biyu cikin uku da na nema ya hana ni guda daya. Wane mutum? Abinda kaga manzon Allah ya nema a wurin Allah ya gagara, to duk annabawa baki daya in sun taru to in sun nema ba zai samu ba kenan, domin shi daya din nan biyu ya fi su baki daya, to ya nemi uku aka bashi biyu aka hana shi daya. Wannan yana maka ishara akan ashe kai ma in kai addu'a Allah ya baka kaza, in ya baka akasin wannan abu ko kuma kasa da wannan abu to karka ji zafi, domin ga uwar Maryamu da ta tashi roƙon Allah ya bata ɗa namiji ta yi magana har ta ba kancan in ta samu dan nan zai koma masallaci ibada zai kai, ba tallan gyada, ba tallan kaza, masallaci kawai, tana haihuwa sai kuma ta ce to ya Allah kuma mace na gani kuma, sai Allah ya ce walaysa dhakaru kal unsa, a dukkan wani namijin ne kamar wata mace, sai ta ce to ya inni sammaitu ha Maryama, to tunda haka ni na sanya mata baiwar Allah. Sa'altu rabbi, abu na farko na roki ubangiji na, Allah yuhlikana bima ahlaka bihi al-umama qablana, na roki Allah kada Allah ya halaka mu da irin hanyoyin da ya halaka al'ummomin da suke kafin mu. Al'ummomin da suka wuce kafin mu akwai wadanda ruwa Allah ya sa ya shaƙe su, mutanen annabi no, akwai wadanda yake bama bamai aka yi musu ruwan kwarankwasa daga sama, su ne mutanen annabi no, sai da aka dauki garin baki ɗayan shi aka yi sama da shi tukuna, sannan aka je aka yi musu ruwan kwarankwasa a sama, sannan aka kifo garin daga sama taka, garin ya zo ya kifa haka, sannan wani baki ruwa ya taso danna garin, suna nan har yanzu haka a garin. Akwai wadanda yake tsawa aka saka mala'ika Jibril ya musu sai garin ya bushe, su ma kuma suka bushe baki daya, su ne suwa, su ne mutanen Hijir. Akwai waɗanda aka sanya iska ta bi ta hallaka su, akwai waɗanda yake Allah maɗaukakin sarki da ya nufe su da bala'i, ruwan hadari suka ga ya taso, daga haka ainihin aka sanya yashi ya haɗiye su da garin su, sai wajen 1989 ɗin nan aka iya gano garin har a NTA News an nuna garin. Su kansu turawa dukkin Allahnsu suka ce duk binciken ilimin duniya ya nuna babu littafin da ya jawabin wannan garin sai Alkur'ani. Mutanen annabi Hudu da suka fi fatar da Allah sai hadari ya taso gadan-gadan, sai suka ce haza aridun mumfiruna, hadari ya taso za a yi mana ruwa. Yace bal huwa masta ajaltum bi, abinda kuke cewa yazo ne ba kun ce azaba ta zo ba, kuna gaggawa. To ita ce rihun iska ce, fiha azabun alim, azaba ce ne radadi a ciki. Tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha, duk abinda ta samu sai ta halaka shi da izinin ubangijinta. To duk yadda aka halaka al'ummomi din nan, to shine manzon Allah yake na roki Allah a wannan sallah da ne kada Allah ya halaka mu da irin wannan halakawa. Wa fi lafzin da a cikin wani lafazi, Allah yuhlika ummati bi sanatin, kada Allah ya dora wa al'umma ta fari ya halaka su da ita. Abin da yake nufi da al'umma ba ku mutanen Najeriya ba kawai, ba mutanen Bosnia ba kawai, ba mutanen Saudiya ba kawai, a mutanen annabi da ke rayuwa a wannan zamanin gaba ɗaya, kada Allah ya dora musu wannan irin halakawa ya zama ruwa ya haɗiye su. A waye gari yau a duniya baki ɗaya babu musulmi mai cewa la ilaha illallah? To wannan addu'a annabi ya fa'a ataniha, sai Allah ya bani wannan. Shi yasa in wani garin ana fari, wani garin suna nan abinci ma aka ci sai a watsar da shi a dustbin a cikin kwandon shara. Wa sa'altu rabbi azza wa jalla, na kuma roki ubangiji na mai buwa da daukaka, Allah yuzhira alaina aduwan min ghayrina, kada Allah ya dauko wani makiyi wanda ba mu ba ya dora a kanmu ya turmushe mu. Fa a'taniha, sai Allah madaukakin sarki ya bani wannan daraja. In ya zama arna sun turmushe musulmi a zangon katab sun musu kisa kwaf, sai kuma ya zama a nan Zaria, kuma a Kaduna, a Kafancan, a Jos, a ina ne kuma musulmi sun turmushe makiya kuma. Amma abinda annabi yake nufi da addu'ar, kada Allah ya sa a waye gari duk duniyar musulunci yau an turmushe al'ummaki ba inda ake jin muryarsu. Shi ne abinda addu'a take nufi, ba wai ku mutanen gari kaza ba, al'ummashi yake nufi gaba daya. Allah ya bashi wannan, don haka ba za mu turmusu gaba ɗayan mu ba. In an turmushe wasu a Bosnia, sai ku ji wasu suna da ƙarfi a ƙasa kaza. In an turmushe wasu a Algeria, sai ku ji ƙasa kaza suna da ƙarfi. In an danna wasu a gari kaza, sai ku ji wasu a lokacin ma suka kafa gwamnati ta musulunci. Wa sa'altu rabbi Allah yulbisana shi'an, sannan abu na uku na roki ubangijina kada ya hargitsa mu, mu zama kungiya kungiya, ga kungiyar ƴan Ahlus Sunna, ga kungiyar ƴan Shi'a, ga kungiyar su wane ne. Na roki Allah kada ya hautsina mu haka. Famana aniha, sai Allah ya hana ni wannan. Dan haka kungiya kungiya farawa akai. Farawa akai. Al-Imam An-Nasa'i wa Ahmad sun rawaito wannan hadisi, At-Tabarani da Al-Imam At-Tabarani. Al-Imam At-Tabarani ya rawaito wannan hadisi a cikin juz'in farko, takadda ta 187 fuska ta biyu, wa sahahahu Tirmidhi. Tirmidhi ya inganta wannan hadisi. To kaji dalilin da yasa kenan annabi ya wannan doguwar sallah. Yanzu wannan doguwar sallah irin ce da kullun ce? Ashe kaga wata bukata ce annabi ya shigar, kuma kamar yadda na faɗa bukatar nan kaga tashi ce shi kadai? Ta mu ce dukkan mu baki ɗaya. To haka annabi sallallahu alaihi wa sallam yake. Saboda yadda lokaci ya kure, kuma sai gobe insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.